إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى ساكي سادوة a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Abi Huraira a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Alhamis wacce ta yi daidai da ranar 6 5 ko 6 ga watan Rajab hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 18 ga watan 1 2023 2024 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye adan tafiya wanda muke gabatarwa a kowace ranar Litinin da Alhamis. A yau ranar Alhamis muna karatu cikin littattafai, ƙananan littattafai na aƙida, mutun na aƙida, wanda a halin yanzu muna karatu cikin littafin Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad wannafar Al-Sheikh Al-Allama ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله عند وانا شيني زي زمو مجلسي نا تقوس اتكين جيرن كراتتك منا وانا لتافي درسن دي قباتا منا تكين قبر دمالا يكي امان بياني اكم وسو آيوي دسك زوسنا بياني سبو فين الله عند يكي ومما جاء في آيات صفات kuma daga cikin abin da yazo yana magana akan ko kuma daga cikin abin da yazo a cikin ayoyin sifofin Allah, ayoyi da suka zo suna magana akan sifofin Allah, akwai qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kuma fuskar ubangijinka zai wanzu ma'abuci girma wal ikrami da kuma karamci, wanda wannan mun yi ƙarin bayani akan wannan a darasin da ya gabata. Wa qauluhu subhanahu, da kuma fadin sa tsarki ya tabbatar masa, bal yadahu mabsutatani, bal abinda suka faɗa ba haka bane, cewa hannun Allah a kuntace yake, suna sifata Allah da ruwa, Allah ya ce bal ba haka abin yake ba, yadahu hannayensa guda biyu, mabsutatani hannayen Allah guda biyu a shimfiɗe suke, su biyu mabsuta tani a shimfiɗe suke. Karashin ayar ce yunfiqu kaifa yasha, yana ciyarwa yanda ya so, haka hannun Allah a shimfiɗe suke. Allah subhanahu wa ta'ala ba marwaci ba ne, shi ma wannan ayar mun yi bayani a kanta, ita ce kuma ayar da muka tsaya daga kanta. Ƙarin bayanin da za mu yi kafin mu wuce aya ta gaba da malam ya kawo shine iskali da wasu ƴan bid'a suke kawowa a kokarin su na inkarin tabbatarwa Allah wannan sifa ta hannaye guda biyu. Idan aka ce Allah yana da hannaye guda biyu, to su idan suka zo sai su fassara hannu din da kudura ko iko, sai su yi abin nan dinsa, sai su yi tawilinsa. Wasu su yi ta'atili, akwai ahlu ta'atili, wasu kuma su yi tawili, sai su fassara shi ko da ni'ima ko da kudura, ce bal yadahu, sai su fassara shi da ni'ima ko kuma da kudura, wanda har muka ce in kun fassara da kudura to ai kuduran ɗaya ce, shi kuma Allah ta yadahu hannaye guda biyu, to ai kamata ya kuce kudratahu, kuduransa guda biyu, haka ba za ku faɗi haka ba, domin kuduran Allah guda ɗaya ce. Don haka wannan tawili nasu ba tawili bane karbabbe, tawili ne da ya saba wa zahirin nassin, sannan kuma tawili ne da ya saba wa magabata as-salafus salih, sannan tawili ne da babu wani dalili akan sa. Wannan abu guda uku duka za su rushe wannan tawilin. Na farko ya saba wa zahirin nassin, shi ya dahu yace bayan da za a yi ka fassara al-yadu da kudura ko ka fassara shi da ni'ima, ba za ka fassara shi da wannan ba. Shi dan biyu yace ya dahu, sannan kuma ba haka salaf suka fassara ba, haka wannan fassaran ta saba wa fassaran salaf magabata. Magabata gudanar da ayatu sifat suke yi yanda suka zo, ba tare da an yi cin tawili ba ko ta'tili ko tashbihi. Sannan abu na uku, babu wani dalili a kai, baka da dalili da ka dogara da shi wajen awwala shi da ni'ima ko awwala shi da kudura. Shi yasa ma aka samu sabani, saboda rashin samun madogara. Wasu suka ce ni'ima, wasu suka ce kudura, wasu suka ce karfi, suka fassara shi bil quwwa, karfin Allah, wasu suka fassara shi da iko. Ka gani bambance-bambancen fassara, saboda ba madogara. Kowa yana fassara ne da abin da hankalinsa da ya dogara da shi yake hukuntawa. In sun zo za su fassara da Hausa, bal yadahu wannan wallazi nafsi biyadihi, kina rantse da wanda raina ke ga ikonsa. Ya su fassara ba za su ce na rantse da wanda raina ke hannunsa ba, ya na rantse da wanda raina ke ga ikonsa. To kaga wannan tawili ne wanda yake baka da hujja a kansa, ka fassara hannu da iko, baka da magabaci kuma cikin magabata akan wannan, sannan kuma ya saba wa zahirin nassi, baka wannan kuskure ne. To sai su kawo iskalin cewa to ai idan ka ce har Allah hannu biyu gare shi, ai a wata aya hannu ɗaya ya ambata, a wata aya kuma ya kawo hannayen da jam'i, to ya zamu ce, nawa zamu ce gare shi? Wannan aya dai ya ce bal yadahu mabsutatan, a wata aya sai ya ce tabarakallazi biyadihi al-mulku, albarkatun Allah sun yawaita wanda a hannunsa mulki yake. To cewa a hannunsa mulki yake, wannan zai kore hannayensa zama biyu? Ba zai kore ba, ya ce a hannunsa mulki yake. Sai to kaga nan Allah ya ambaci hannu guda ɗaya, nan kuma ya ce bal yadahu mabsutatan, ya ambaci hannaye guda biyu. Wani gurin kuma sai ya kawo hannayen da jam'i, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama, a wannan ayar sai Allah ya ce awalam yarau, shin ba sa gani ne? Anna khalaqna lahum, lalle mu mun halitta domin su, mun halitta musu, mimma amilat aydina, daga abinda hannayen mu suka aikata, an aman, muka halitta musu dabbobi na ni'ima, suratul yasin ayata 71. To sai su ce to ya za mu yi mu hada, nan an ce nan ba a faɗi adadin hannayen ba, an ce dai hannaye an kawo su da jam'i. To sai su ce jam'i yana fara daga uku abin da ya sama, alhali ba haka bane, jam'i yana farawa daga biyu abin da ya sama. In kuka zo kuka yi sallah ku biyu, kun yi jam'i ko ba ku jam'i ba? Kun yi jam'i, jam'i yana fara daga biyu abin da ya sama. Kenan in ka fassara jam'i daga biyu da biyu abin da ya sama, wannan shine abin da yake daidai. To malamai suka ce yadda za mu hada waɗannan fuskokin. Na farko alwashul awwal, fuska ta farko da aka sifata hannun, aka kawo hannun da lafazi na mufradi da yace tabarakallazi biyadihi almulku, wannan mufrad ne mudaf. To tunda mufrad ne mudaf, aka ce abin nan biyadihi hannunsa, mufrad ne mudaf, haka wannan yana kunsar kullama abin nan ma sabata lillahi min yadin wala yunafi asaniyataini, zai kunshi duk abin da Allah yake da shi na hannaye. Tunda mufrad ne mudaf, zai kunshi abin da Allah yake da shi na hannaye, haka baya kore kasancewar su biyu. Dan an sifata an ce bal yadahu, kamar ka ce a hannuna akwai kaza, ba shi yake nuna kuma hannayen ba biyu bane. Inda kuma aka kawo shi da jam'i, dan an kawo shi ne lit ta'zim, ba wajen a tabbatar da yawan adadin hannayen ba, an kawo ne littazin, ba ana nufin hannayen uku ne abin da ya saba ba, domin jam'i yana farawa ne daga biyu. Wannan shi ne, da haka in ka dora shi ma akan aqal to ba zai ci karo da biyu ba. In ka ce to mafi kankantar jam'i shi ne biyu, to ai daman ya ce kuma ya dahu masu tsakani, kaga bai ci karo da ya dahu ba. Kuma za ka ce mafi kankantar jam'i shi ne biyu, to bai ci karo da ya dahu ba, bari ya dahu masu tsakani. Da haka nan ma ba wata hujjar da za ta nuna wato cewa ai akwai iskali hannun ɗaya ne ko biyu ne ko da yawa ne. Yadda Allah ya tabbatar cewa biyu ne, wannan shi ne abin da ya tabbata, to hannayen Allah subhanahu wa ta'ala guda biyu ne. Shi yasa a hadisi yake cewa duka hannayen Allah dama ne, haka manzo Allah ya fassara hannayensa duka biyu dama ne, ba dama da hagu ba, dukkaninsu dama ne. Mun yi wannan karatun a cikin kitabut tauhid dan ba ku manta ba. To ci gaba da karatunmu, sai ce wa qauluhu ta'ala ikhbaran an Isa alayhi salam, da kuma fadin Allah ta'ala yana mai bayar da labari game da annabi Isa alayhi salam, annahu qala, annabi Isa yace ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, suratul ma'ida aya ta 116, yace ya Allah ka san abin da yake raina kuma ni ban san abin da yake cikin ranka ba. To a cikin wannan ayar kaga akwai tabbatarwa Allah mai rai, kamar yanda halitta yake da nafs yake da rai, to shi ma Allah yana da wannan, yana da rai. Ta'lamu ma fi nafsi, ka san abin da yake cikin raina, inji annabi Isa. Annabi Isa ko makhluk ne, halitta ne, kuma yana da rai. Yace wala a'lamu ma fi nafsi, kuma ni ban san abin da yake cikin ranka ba. Yana gaya wa ubangijinsa ne wannan, ya Allah ban san abin da yake cikin ranka ba. Annabi Isa yana magana ne da ubangijinsa cewa bai san abin da yake cikin ran ubangijin nasa ba. Allah ya masa inkari, bai masa inkari ba. Inda Allah ba ya da rai, sai ya ce a'a, Annabi Isa ba ni da rai, ka sifata ni da abin da ba ni da shi, ba ni da nafsu, ka sifata ni da abin da ba ni da shi. Amma Allah bai masa inkari ba, tabbatarwan da Allah ya yi ya nuna cewa eh, haka ne, yana da wannan sifa da annabi Musa ya tabbatar masa. Kun fahimta? Kaga a cikin wannan akwai tabbatarwa Allah an-nafs, wanda shi ne rai. Allah bai yi wa annabi Isa inkari dangance da wannan ba. A wata aya ta daban, Allah da kansa ma ya tabbatarwa kansa nafsu ɗin, ya ce kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma, Allah ya wajabta wa kansa, ubangijinku, kataba rabbukum, ubangijinku ya wajabta wa kansa rahama, ya wajabta rahama ga kan kansa. Kaga Allah da kansa ya sifata kansa da me? Da annafsu. Kaga a cikin wannan akwai tabbatarwa Allah annafsu, wanda shi ne rai, shi ne dai abin da ake cewa nafs. To wannan baya lazumta wai kasancewar halitta yana da nafsu, shi ma Allah yana da nafsu a ce kuma da nafsun Allah da nafsu ta halitta a ce kuma iri ɗaya ne, wannan ba zai yi ba. Babu ta, ba wannan baya lazumta haka, wannan baya lazumta haka, don su ahlut ta'wil suna kokarin korewa sai su siffata da wani abu daban, sai su siffata shi da ilimi. Alimu ma fi nafsi, ban san abin da yake, wala alamu ma fi nafsika, ban san abin da yake cikin iliminka ba, ban san abin da yake cikin iliminka na gaibi ba. Hatta wani malami daga cikin malaman sunna da yake an tasirantu da tafsirai irin na masu tawilin siffofi, mutumin da yake karanta waɗannan tafsiran baya tacewa, baya bibiyar, in ka zo kan ayatu sifat baka komawa kan littafan wanda suke da aqida ta magabata, kana karanta tafsirai na malamai ahlu ta'wil, sai kai ta kwaso irin wannan matsalolin. Wa'azin yayi ta yawo shekarun baya, wa'azin yayi ta yawo shekarun baya, wani malami ne a Najeriya, Sheikh Malam Habibu Kaura Aisha, ba sani mai yana da rai ko ya rasu, Malam Habibu Kaura shi ba da yazo fassarawa, sai ce Annabi Isa ya ce wa Allah ta'alamu ma fi nafsi, Allah ka san abin da yake cikin raina, wala a'lamu ma fi nafsika, amma ni ban san abin da yake cikin abin da ka boye na ilimin ka na gaibi, Allah ni ban sani ba. Abin da ka boye a ilimin ka na gaibi, kaga ya ki yadda ya fassara wala a'lamu ma fi nafsika, ya ki yadda ya fassara cewa ban san abin da yake cikin ranka ba, saboda yana suna akwai wannan tasiri na tasirantuwa da wannan aqida ta asha'ira masu tawilin sufufi, shi ma da yazo sai ya tawili. Fata malaman sunna in kana saurare da wannan busuri kaba a aqida, sai ka samu suna yin irin wannan tawila tawilan wanda wannan kuskure ne. Haka Allah yana da nafsu, yaya take ba mu sani ba, yaya kaifiyanta yake ba mu sani ba. Nafsu ce irin tashi wanda ta dace da jalalarsa, dole zaka tabbatar masa abin da ya tabbatar wa kansa manzansa ya tabbatar masa. Wa qawluhu subhanahu wa wasu ba su sallan nan wani iri ne, jam'i ne suke ko wani iri ne, mutane ne ko wani iri ne, mutane ne haba ku bar su bar haba kace yan sallah ce ga ko ina ana jin ku haba. Wa qawluhu subhanahu, da kuma fadar sa tsarki ya tabbatar masa, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, kin a suratul fajr aya ta 22 da yake waja'a rabbuka, kuma ubangijin ka yazo. Wannan shi ma kaga yana daga cikin abinda Allah ya sifata kanshi da shi, almaji'u, zuwa, yana daga cikin sifatul af'al. Ana kiran wa'annan sifofin sifatul af'al, siffofi na aiki, al-ikhtiyariya, sifatul af'al al-ikhtiyariya, siffofi na aiki wanda Allah yake yin su in ya ga dama yayi, in ya ga dama ya bari. Sifatul fi'liya ne, ba sifatul zatiya. Dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sifata kansa cewa kuma ubangijinka yazo, ma'ana zai zo, akai ta'abirin sa da madi kamar abin yana fa, kamar abin ya riga ya faru, dan a nuna tabbatuwar faruwar sa. To akwai sifatul af'al, akwai kuma sifatul zati, sai ka tantance. Misali irin su fuska wanda muka ambata a baya, wajhu rabbika, irin su al-yadani da muka ambata a baya, irin su an-nafsu, wanda duk suna daga cikin sifatul zatiya ne, sifofi ne na zati wanda ba su gushe ba, ko ba za su gushe ba, suna tare da Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai kuma akwai sifatul af'ali, kamar zuwa da sauran sifofin da malam zai kawo nan gaba, zaka su kuma zaka sifatul af'al ne, sifofi ne na aiki, kamar nan da yake waja'a rabbuka, wannan kaga min sifatul af'al, kada daga cikin sifofi na aiki. Wannan ayar tana magana ne a siyakin da take magana akan, tana ambaton ahwal ne na ranar gobe kiyama, abubuwa da za su faru na firgice-firgice a ranar gobe kiyama. Allah ta'ala ce kalla, wanda kalma ce ta tsawatarwa, idza dukkatil ardu dakkan dakka, idan aka girgiza ƙasa, wato idan ƙasa ta girgiza, sannan aka abin nan ɗinta aka nike ta dakkan dakka, wato ninnikewa, abin da yake kanta da duwatsu da duk aka markaɗe su suka koma kaman gari, suka baje kasan ta koma qa'an safsafa, ta zama faqo wanda ba tudu ba kwari. Wanda Allah ya ce ya faɗa, wayas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayazruha qa'an safsafa, suna tambaye ka game da duwatsu, kace da su Allah zai nike su, ubangijin ka zai nike su nikewa, sannan wato ainihin ya asheke su, wato a bar su su kasance qa'an safsafa, kamar wani faqo wanda yake ba ya tudu ba tudu ba kware, ba tudu ba kware, la tarafiha iwajan wala amta, ba za ka ga wato karkata ba, kuma ba za ka ga tudu da kware ba. Suka ce da za a ajje abu daga nesa kana hango shi, daga nan kana hango Kaaba, kawar ba wani tudu ko kware da zai kare maka ita, haka za a bashi ƙasa. To shine kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, waja'a rabbuka, kuma ubangijinka yazo, waja'a rabbuka, ubangijinka yazo, kaga wannan zuwa ne na me, na hakika, mai zai kawo shi zai zo li faslil qada, domin yayi hukunci tsakanin bayinsa. لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى دنيا حكمتي تكالون بايونسا تو ا cikin wannan ayar kaga akwai tabbatarwa akwai tabbatar da almaji'u zuwa ga Allah subhanahu wataala ubangiji yana zuwa a lokacin da ya ga dama zai zo a ranar guban kiyama domin yayi hisabi ga bayansa to irin wannan sifofin suna daga cikin sifofin da ba a tsagowa Allah suna daga jikin su ba za a ce wa Allah almaji'u ba Allah mai zuwa wa ba kowace sifa bace ake tsagowa Allah suna karkashin ta amma kowace suna akwai sifa karkashin sa zaka tabbatar da sunan ka tabbatar da sifan da take tare da shi idan suna ne mutaaddi kamar suna ar-rahman mai rahama to zaka tabbatar da shi a matsayin suna suna ne na Allah karkashin sa akwai sifa ta rahama sannan yana yin ta'addi cewa Allah mai jikan bayin sa ne Allah yana jinkan bayin sa yana musu rahama idan kuma suna ne lazim kamar al-azim wanda ba mutaaddi bane to daga zaka tabbatar da cewa suna ne kuma karkashin sa akwai sifa ta al-azma akwai sifa ta girma sai dai baya yin ta'addi akwai sunaye masu yin ta'addi at-tawwab wanda akwai sunaye wanda yake shi suna ne na Allah akwai sifa ta karban tuba sannan kuma Allah subhanahu wataala mai karban tuba ne zaka bauta wa Allah da wannan suna ta hanyar tuba domin Allah subhanahu wataala ya karbi tubanka to haka ake kasa sunayen akwai wanda suke mutaaddiya akwai kuma lazima sai mutum yana kiyewa sannan akwai wato asifatu zatiya akwai asifatu fi'iliya wannan akaratu muna alqawaidul muthla wanda muka yi wasu shekaru a baya a markazud da'awa karatun kuma yana nan a nade a aje duk wanda ya bibiya zai fahimci bambancin da yake tsakanin waɗannan sifofin a can mun tantance bayani kamar yadda Sheikh Usaimin yayi cikakken bayani a can tare da ƙarin bayani da muka zo da shi wa qawluhu da kuma fadin Allah ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah shin akwai abinda suke jira in banda ubangiji yazo musu in banda Allah yazo musu suratul baqara aya ta 210 na hal yanzuruna kamar ana tambaya ne hal din nan istifham ne wato amma wato abin nan wato tambaya ce ma'anan sa ma yanzuruna ko ma yanzurul kuffaru ma'anan sa korewa ne ba abinda suke jira istifham ne bi ma'anan nafi ba wani abu da suke jira illa an ya'tihum Allah sai dai kawai ubangijin su yazo musu sai dai Allah yazo musu ba abinda suke jira illa an ya'tihum Allah faci Allah yazo musu domin me domin ya rarrabe yayi hukunci a tsakanin su yazo musu fi zulalin min al-ghamami a cikin wasu inuwoyi na giragizai wal mala'ikatu da mala'iku su ma za su zo tare da zuwan ubangiji wa qudiya al-amru sai a hukunta al-amri wa ila Allah turja'u al-umur kuma zuwa ga Allah ake mai da al-amra malam yana kai kan kawo guntun ayin ne baya kawo cikon wani lokacin sai mu kawo cikon saboda fa'idar ta abinnan mu fahimci siyakin magana Allah subhanahu wataala zai zo a ranar gobe kiyama domin yayi hukunci tsakanin bayi wannan kuma zai faru a lokacin da mutane za su yi tsayuwa mai tsawo shi yasa ake kiransa yawmul qiyama za a yi tsayuwa mai tsawo wanda gwargwadon tsawanta shekaru 50 ne fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana haka mutane za su yi wannan tsayuwa da take mai tsawo kuma za su kasance shakhisatan absaruhum idanuwansu sun fito rana za ta kusanto kamar nisan mil guda daya wani zufansa zai haɗe shi har ya shiga cikin makogwaransa yi masalin zami wani zufansa ƙasa da haka kowa gwargwadon aikinsa gwargwadon zufansa to idan tsayuwar ta yi tsawo wasu sun kai gurfani wa tara kulla ummatin jasiya wasu har sun kai gurfani saboda wahalar gajiyar tsayuwa ƙafafuwa sun kasa karɓa jiki ya hannu ya kasa karɓa har sun kikkife kowace al'umma a kikkife to idan tsayuwar ya ishe su to za su shiga fafutukar neman ceto wanda zai musu ceto a wannan rana Allah ya zo ya musu hisabi ba ma wai abin nan ba kawai a yi hisabi ka ga menene matsayinka to sai a fara zuwa wajen annabawa a zo wajen wannan annabi ya tunkudo mu wajen wannan mu je wajen wannan ya tunkudo mu wajen wannan sai karshe mun tike wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya fadi wa Allah sajada ya fadi ya sajada a gaban ubangijinsa ya roki Allah Allah yayi hukunci tsakanin bayi ya hutar da su da wannan tsayuwar to lokacin ne ubangijinka zai zo shine waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa hal yanzuruna illa an ya'tihum Allah ba abinda suke jira face Allah ya zo musu domin ya musu hukunci to ahlut tawil idan suka zo za su fassara wa'annan ayoyin sai su fassara su da hal yanzuruna illa an ya'ti wato abinnan ta farkon waja'a rabbuka sace waja'a amru rabbika kuma al'amarin ubangijinka yazo nan hal yanzuruna illa an ya'tihum Allah sace hal yanzuruna illa an ya'tihum amru Allah sai su fassara su ƙara amru anan shin akwai abin da suke jira face al'amarin ubangiji yazo musu to kaga shi ma wannan tawilin ya saba mu zahirin nassi nassin dan ba al'amari Allah ya ambata ba na an ya ce humullahu Allah yace waja'a rabbuka can Allah yace daka ya saba mu zahirin nassi sannan baka da wani magabaci cikin salaf as-salih da ya fassara da wannan sannan baka da madogara akan wannan haka wannan tawili tawili ne wanda yake lalatacce fasidun gurbatacce wa qaulullahi ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala radiyallahu anhum wa radu anhu suratul maida aya ta 119 kuma Allah ya yadda da su kuma sun yadda da shi Allah ya sifata kansa bil rida da sifata yarda cewa Allah yana yarda da bayinsa masu imani yarda sifa ce daga cikin sifofin Allah alfi'liya ita ma sifa ce alfi'liya wanda wannan sifa ta yarda ta zo a cikin ayoyi da yawa na Qur'ani radiyallahu anhum waradu anhu ya zo a Ma'ida aya ta 119 ya zo a suratul Tauba aya ta 100 ya zo a suratul Mujadala aya ta 22 ya zo a suratul Bayyina aya ta 8 ta karshe da wasu surori wanda ba wannan ba a cikin ayoyin duka akwai tabbatarwa Allah sifa ta yarda akwai tabbatarwa Allah sifa ta ne ta yarda za a tabbatar masa wannan sifa kamar yadda ya dace da jalalarsa ba za a kamanta yardarsa da irin yardan halitta ba yardan halitta daban yardan Allah daban duk Allah ya tabbatar wa kansa kansa yardan kuma sai ya tabbatar wa halittarsa a lokaci guda radiyallahu anhum wa radu anhu kenan Allah yana da wannan sifa ta yarda amma me zai sa mu nuna cewa ko mu gane cewa yardan ba irin tamu bace saboda yace laysa kamislihi shay'un ba abin da yake yin kama da shi kuma san wata yarda ce da ta dace da jalalarsa Allah ya sifata kansa da sifa ta yarda ya sifata halittu da wannan sifar yace waradu anhu ya tabbatar wa halittu wannan sifa ta yarda amma babu kamantacceniya tsakanin yardan ubangiji da kuma yardan halitta yardan ubangiji ta keɓance shi ne shi kadai yardan halitta su ma ta keɓance su ne kadai kowane tashi yardan da gurgudan su take da gurgudan yanda Allah ya halicce shi yardan ma zaka ga ta wani tafi wani yanda wani zai yadda da kai ba haka wani zai yadda da kai yardan wani tafi ta wani akan ka to kaga yardan halittun ma tana da bambanci a tsakani zaka yardan ubangiji ba irin ta halitta bane amma ahlut ta'til idan suka zo sai su fassara ta bis sawab radiyallahu anhum ma na Allah zai ba su lada shine radiyallahu anhum sai su fassara shi bis sawab Allah zai ba su lada Allah zai ba su sakamako akan wannan to kaga wannan shi ma dai kuskure ne fassara shi da me fassara shi da lada bayar da lada domin yarda daban bayar da lada daban shi bayar da lada natija ce ta yarda ita kuma yardan wani abu ce daban ita kuma bayar da lada natija ce ta yarda haka su biyun ba abu ɗaya bane abubuwa ne daban-daban in mutum ya fassara ar-rida ya fassara shi bi thawab cewa saka Allah zai bada sakamako sai zama ya saba wa zahirin nassa ya saba wa magabata babu magabata wato bai da magabaci da ya fassara da wannan bai da magabaci sanan bai da dalili da zai bashi damar yi wannan tawilin kana iya yin tawili in kana da dalili karbabbe ko baka da dalilin da zaka yi tawili dan baka fi Allah sanin kansa ba baka fi Allah sanin kansa ba shi Allah ne ya sifata kansa da abin da ya sifata kansa da shi ya san kanshi ko kai ka san shi sai ka ce a in mun ce mishi kaza to ai yayi kama da na halitta hankali ba zai gamsu ba zaka jingina mishi wannan sifar ya ci karo da hankali hankalinka ai da mun tawayen hankali ne kawai ka sallama wa abin da Allah ya fada wa qawluhu da fadin sa yuhibbuhum wa yuhibbunahu yana son su kuma suna son shi suratul maida aya ta 54 yana daga cikin sifofin Allah al-muhabba soyayya Allah yana son bayinsa da gurgudan ayyukansu da ayyuka da suke aikatawa na alkhairi Allah ya ce ayu ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmat la'im dalika fadlullahi yutihi man yasha haka Allah ta'ala yace ya ku masu imani man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya ridda daga cikinku daga addinin sa fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin to da sannu Allah zai zo da wa'insu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu shi Allah yana son su su ma suna son shi ya tabbatar wa kansa sifar kuma ya tabbatar wa halittarsa azillatin alal mu'minina izni al-kafirin zuwa karshe wayannan ayyukan da Allah ya ambata da su ne suka cancanci wannan soyayya ta ubangiji da wayannan ayyukan da Allah ya ambata cewa azillatin ne alal mu'minin ma'ana mutane ne masu mawalat ga masu ga mu'minai masu nuna kauna ga mu'minai masu nuna adawa ga kafirai azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin a janibin mu'minai zaka ga su azilla ne yuzilluna lahum suna kaskantar da kai ga ƴan uwansu mu'minai yulinuna lahum suna lausasawa a gare su wa yarhamunahum suna jikansu da rahama suna yi musu rahama suna tausaya musu wa yatawadauna lahum suna yin tawali'u ga ƴan uwansu mu'minai amma a'izzatin alal kafirin akan kafirai su masu karfi ne masu izza ne karfinsu da shaukarsu ba ta lausasuwa tare da kafiri domin kafirai makiyan Allah ne kafirai makiya ne na Allah subhanahu wataala bai kamata masoyin Allah ya so su ba yujahiduna fi sabilillahi bayan wannan kuma suna yin jihadi a cikin hanyar Allah wannan yana daga cikin mafi girman sifarsu da aka ambata ana jihadi fi sabilillah jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah sannan ya ce wala yakhafuna lawmat la'im kuma ba sa jin tsoron zargin mai zargi ba sa jin tsoron zargin mai zargi wannan yana daga cikin sifofinsu la ta'khuzuhum fillahi lawmatu wato lawmatu la'i zargin mai zargi baya kama su akan a wajen bin Allah in dai akan su bi Allah ne duk mai zarga ya zarga haka suke yace zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan ko falalace ta Allah da yake bayar da ita ga wanda yaso wallahu wasi'un alim Allah mai yalwatawa ne masani maida aya ta 54 to da wa'annan sifofin ne da Allah ya zano a cikin wannan ayar suka cancanci wannan falalawa da take mai girma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya so su kaga Allah yana mai yana son bayinsa a wasu ayoyi yace inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin lalle Allah yana son masu yawan tuba yana son masu yawan tsarkakuwa a Baqara aya ta 222 a wani gudu yace yuhibbu al-muttaqin Allah yana son masu takawa Ali Imran aya ta 76 a wani gurin yace yuhibbul muhsinin yana son masu kyautatawa a Baqara aya ta 195 da sauran ayoyi ga sanan masu yawa dan haka Allah yana son ayyuka nagari Allah subhanahu wataala yana son ma'abuta ayyuka nagari sannan kuma yana son ayyuka masu kyau yana son masu aikata ayyuka masu kyau kuma yana son ayyuka masu kyau idan Allah subhanahu wataala ya so su ku za su samu arzikin duniya da lahira duk wanda Allah ya so shi to zai samu arzikin duniya da na lahira za su samu karama da karramawa ta ubangiji subhanahu wataala kaga a cikin wannan ayar an tabbatarwa Allah soyayya an kuma tabbatarwa halittu soyayya yuhibbuhum wa yuhibbunahu wannan sai ya nuni zuwa ga cewa babu kamantacce ne a tsakanin sifofin guda biyu sifar halitta da sifar mahalicci domin ya kore ya ce laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir suratul shura aya ta 11 laka a koyaushe idan ka samu wata sifa idan ka samu sifa a tattare da halitta sannan kuma kaga Allah ya sifata kansa da irin wannan sifa to kawai ka tuna laysa kamislihi shay'un sifar ba irin taka bace ba irin ta halitta bace domin shi Allah ba abin da yake yin kama da shi sifar halitta Allah yakan ba su wannan sifar ne da gurgurdan abin da ya dace da su a matsayin su na halitta shi kuma Allah yana da wannan sifar ne da gurgurdan abin da ya dace da matsayin sa da jalalarsa wannan kaida ce saka sifar halitta ba ta kasancewa irin sifar mahalicci sai mutum ya kiyaye wannan kaidar in wujidat al-sifa fil makhluqin lakinnaha tujadu ala ma yaliqu bihi in an samu sifa a tare da halittu to wannan sifar tana dacewa ne da abinda tana kasancewa ne da gurgurdan abinda ya dace da su halitta wala takunu misla sifati rabbi sifati rabbi azza wa jalla wala taqza ma kamar sifar mahalicci ba in ka rike wannan kaidan ka huta ko me Allah ya sifata kansa da shi kaga kai ma kana da irin sa karka kwatanta da naka shi yasa wani daga cikin magabata ina jin Ibn Taymiyyah ne yake cewa duk wanda kaga yayi ta'tili ko yayi tawili to sai da ya tashbihi sannan duk inda ahlut ta'wil suke da ahlut ta'til to mushabba mushabbiha mushabba mushabbihani dan sai ka shabbaha sai ka ji tsoro sai ka kore fanta to inda tun farko baka shabbaha baka ga ba za ka ji tsoron korewa ba za ka yi tunanin korewa duk wanda kaga yayi tawili to sai da ya kamanta ne sai da ya shabbaha sai ya ji tsoro sai ya tawili haka wanda yayi ta'tili sai da ya shabbaha sai ya ji tsoro sai ya sai kore sifofin amma tun farko in baka kamanta Allah da halitta ba tun farko to ba za ka yi tunanin to barka kore masa wannan sifar ba bayan ya tabbatar wa kansa ita to ita ma dai wannan soyayya din masu ta'tili sai suka fassara ta bi thawab kamar yadda suka fassara ar-ridha bi thawab sai suka fassara al-muhabba al-muhabba bi thawab laka yuhibbu wa to yuhibbuhum wa yuhibbunahu shi Allah zai ba su lada su ma kuma suna son shi su suna son shi shi kuma zai ba su lada to kaga duka wannan tasiri ne na ahlul kalam da suka kutso suka zo mana da wani abin da magabata ba su san shi ba wa qawluhu fil kuffari da kuma fadin Allah ta'ala dangance da kafirai yace ghadiba Allahu alaihim Allah yayi fushi da su suratul mujadila aya suratul mujadala aya ta 14 Allah yace yayi fushi da su wannan yana daga cikin sifofin Allah as-sifatul fi'liyah fushi al-ghadab yana daga cikin sifatul lahi al-fi'liyah sifofin Allah wanda suke na aiki Allah subhanahu wa ta'ala yana yin fushi da kafirai kamar yadda yake san mu'minai yana kuma fushi da kafirai yace ghayril maghdubi alaihim ya Allah karka dora mu akan hanyar wanda ake fushi da su Allah yana fushi da kafirai haka kuma yana fushi da wasu da suka aikata manyan zunubai domin shi Allah yana yin kishi akan alfarmominsa yana kuma yin fushi idan an keta wa'annan alfarmomin kishi yake yi akan duk wani abin da yake hurumunsa ne alfarmansa ne yana yin kishi akai kuma yana yin fushi idan an keta alfarmominsa Allah ya ce man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu duk wanda ya kashe mu'mini da gangan to sakamakonsa shine wutar jahannama zai dawo ma a cikin ta kuma Allah yayi fushi da shi kuma ya la'ance shi wa ghadiba Allahu alayhi Allah yayi fushi da shi saboda ya aikata wannan babban laifi ya aikata wannan babban ta'addanci na kashe mu'mini kuma kisa da gangan kisa na ta'addanci da haka fushi yana daga cikin sifofin Ubangiji Allah yana yin fushi halittu su ma kuma suna yin fushi sai dai fushin Allah ba irin na halittarsa bane saboda abin da yake na bambanci tsakanin mahalicci da halitta yanda yake akwai tsaka akwai bambanci tsakanin mahalicci da halitta to haka yake akwai bambanci tsakanin fushin mahalicci da na halitta bambanci kuma wanda yake mai girma babu kamantacce ne koda ko an samu yin tarayya a wajen lafazi da ma'ana sifofin guda biyu sun yi tarayya a lafazi da ma'ana sai dai ba za su yi tarayya ba a wajen kaifiya da haƙiƙa kamar sauran haka kuma sauran sifofi duk da sun yi tarayya da na halittar da na mahaliccin sifofin guda biyu sun yi tarayya a lafazi sun yi tarayya a ma'ana amma in kuma bisa ga haƙiƙanin kasancewar yaya kaifiyar sifar take wannan kuma sun bambanta da juna mun fahimci wannan to amma ahlut ta'wil da suka zo sai suka fassara fushi bil intiqam cewa Allah yana yin intiqam ma'ana yana yin azaba azaba ta ramuwa ga wanda suka saba masa sai suka fassara fushi bil intiqam alhali shi intiqam din shi ma kuma wani abu ne daban shi yasa Allah ta'ala ya kawo su ma a cikin aya a guri daya da fushin da intiqam din dan a nuna suna da bambanci yace falamma asafuna intaqamna minhu a yayin da kafirai suka fusatar da mu intaqamna minhu sai muka yi musu azaba ta ramuwa Allah ya kama su ya azabtar da su kaga falamma asafuna intaqamna minhu kaga bai na zai kace biyun abu ɗaya ne kace hushin shine intiqam intiqam din shine hushi tunda gashi Allah ya bambanta su suratul zukhruf aya ta 55 ce falamma asafuna intaqamna minhu sai mai da intiqam din natija ce ta hushi wannan intiqami da za a yi musu a kama su a yi musu azaba natija ce ta hushi kamar yadda baya da lada natija ce ta yarda natija ce ta mai ta soyayya to haka yin azaba natija ce ta hushi amma ba yin azabar ba shine hushin ba wannan sai ya nuna cewa ashe intiqami daban sannan kuma ghadab daban wa qawluhu da kuma fadin Allah ta'ala ittabi'u ma asrata Allah zalika bi annahum ittaba'u ma asrata Allah ittaba'u ba ittabi'u ba sun bi ma asrata Allah abinda ya fusatar da Allah suratul Muhammad aya ta 28 to ita ma wannan ayar sifa ce Allah yake sifata kansa da ita ta fushi Allah ne yake sifata kansa da as-sakhat as-sakhatu naw'un min al-ghadab shi ma wani nau'i ne na fushi Allah ya tsalika bi annahum ittaba'u ma asrata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahu saboda su sun bi abinda ya fusatar da Allah suka kyamaci yardansa sai Allah ya lalata ayyukansu suratul Muhammad aya ta 28 daka Allah yana yin fushi Allah ya wato Allah subhanahu wa ta'ala yana yin fushi abinda yake fusatar da Allah kuma shine ayyukan sako da kafirci da shirka da sauransu to Allah subhanahu wa ta'ala ana sifata shi da fushi yana fushi da makiyansa yana fushi da wanda suke sabawa umurninsa yana fushi da wanda suke aikata abubuwan da yayi hani yace la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakita Allahu alaihim wa fil azab khalid yace tabbas cir da abinda hannayensu suka gabatar na zunubai da laifuffuka an sakita Allahu alaihim wannan ya janyo Allah ya fushi da su wa fil azab hum khalidun kuma a cikin azaba su za su dawama ma'ida aya ta 80 dan haka halitta yana yin fushi sai dai babu kamantacce ne a tsakanin fushin halitta da fushin mahalicci koda ko sun yi tarayya a sifa an ambata musu kowanne an sifata shi da wannan sifar sifar kuma wato wannan kuma ya sifar ta yi tarayya a lafazi da ma'ana sai dai kaifiya din ta bambanta da juna cikakken bambanci tsakanin halitta da mahalicci wannan ka'ida ce da zaka dora ta akan kowace sifa shi yasa su mu'tazila suke yi wa ash'a'ira ilzami cewa ko kun yarda da sifofi guda bakwai na Allah kun ce kun ba yarda da sauran ba wanda su mu'tazilan ba su yarda da duka ba to shi ash'ari da yazo sai ya tabbatar da guda bakwai ce saboda hankali yana nuni zuwa gare su ciki akwai ji akwai gani gashi Allah ya ce wa huwa sami'ul basir to dan adam kuma ai yana ji yana gani sauran waɗanda kuka kore din kun kore ne saboda kun ce suna kamantacce ne da dan adam
to wannan mare kuka tabbatar ji dan adam yana ji gani yana ji magana dan adam yana magana alhayat dan adam yana da rai kudura dan adam shi ma yana da kudura da Allah ya mallaka masa irada yana da iradar da Allah ya mallaka masa sauran sifofi guda bakwai da suka tabbatar idan zaku kore waɗancan sauran sifofin gaba daya da hujjar cewa ai saboda tabbatar da su yana lazimta kamanta ubangiji da halitta to wa'annan ma wannan ma haka ne amma duk da haka suka yi ta zagaye zagaye suka yi ta dan waken zagaye shi kan sa mai aqidar ya barta shi Abul Hasan Al-Ash'ari abinda dalilai suke tabbatarwa da wannan littafin sa da ya wallafa ya nuna cewa baya tare da wannan aqidar ya barta daga baya ya dawo kan aqidar ta al-sunna amma sai aka samu waɗanda suka ci gaba da yaɗa wannan aqidar saboda ta dace da manufofin su wa qawluhu da fadin Allah kariha Allahu bi'athahu sai Allah ya kyam abin nan yaki zaburar da su Allah yaki zaburar da su a suratul tauba aya ta 46 kaga anan ma Allah ya sifata kansa da me da ki Allah yana kin abu cikon ayar ko kuma farkon ayar Allah cewa walau aradul khuruja la addu lahu udda walakin kariha Allahum bi'athahum wa thabbatahum wa qila quduma alqa'idin yace law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabunakum alfitnata wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin Allah yace inda ace sun yi nufin fita lokacin da aka ce su fita yakin tabuka munafikai suka ki fita Allah yace inda sun yi niyyar fita la addu lahu udda ai da sun yi shiri da sun yi tattali abinda yake nuna tun farko ba su yi shirin fita ba duk shiri da kowa ke na fita da tattali su ba su yi ko guda ɗaya ba wani yana tun farko ba su da niyyar fita walakin kariha Allahu bi'athahum sai dai Allah ya ki zaburar da su fa sabbatahum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nauyayar da su wa qila quduma alqa'idin ku zauna tare da masu zama law kharaju fikum to sai ake son a abin nan a lallashi zuciyar mu'mini a gamsar da su dan za su ji damuwa saboda su wane duk ba su fito ba inda sun fito aida sun taimaka mana inda sun fito aida yawan mu ya karu sai Allah yake so ya nuna cewa ai fitowar su rashin fitowar su yafi alkhairi akan ku a gare ku fiye da fitowar su yace law kharaju fikum da a ce sun fito a cikin ku su wa'annan munafikan ma zadukum illa khabala ba abin da za su kare ku da shi illa khabalan ba abin da za su kare ku da shi sai koma baya sai tabewa da kokarin dan kofar da ku wala auda'u khilalakum kuma da sun yi gaggawar sa annamimanci a tsakaninku su gama wannan da wannan yabunakumul fitna suna neman fitina game da ku wa fikum sama'una lahum kuma a cikin ku akwai masu sauraron su masu yawan sauraron su in sun faɗi magana saboda suna da dadin magana wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum in yaqulu tasma'u liqawlihim saboda munafiki Allah ya bashi dadin magana duk inda munafiki yake ka lura sai ka ji shi da dadin baki sai ka ji shi da me da dadin baki galibi in kaga mutun ya fi dadin baki in ba Allah ya gyara sai ya zama munafiki dan da dadin bakin yake amfani wajen gamsar da mutane baya tare da kai amma ya gamsar da kai da bakin sa akwai masu sauraron su Allah masani ne game da azzalumai akwai wannan ana magana ne a munafiki game da munafikai a yakin tabuka lokacin da suka yi fita yaki sai Allah ya bayyana wa mu'minai cewa shi ya dan kofar da su domin da a ce sun fita tare da ku to ba abin da za su kare ku da shi sai banna kawai za su kara mu kisa Allah ya dan kofar da su ya sa musu kasala aka ce ku zauna tare da masu zama Allah ya bayyana hikimar rashin barin su fita din shine abin da muka faɗa dan in sun fita za su dan kofar da ku su sa'an nan mimanci tsakaninku su hada wancan da wancan su yada fitina su yi ta yada jita-jita na ƙarya shi yasa Allah ya hana su fita to a cikin wannan sai Allah subhanahu wataala ya bayyana mafsadodi wanda za su rattabu akan fitar wa'annan munafikan inda sun fita yaki tare da sahabbai cewa za su nauyayar da sahabban su sa maraka tsakanin musulmi su abkar da fitina a cikin su kuma cikin musulmin akwai masu sauraron su masu yawan sauraron su masu tasirantuwa da maganar su har su gaskata su to sai Allah ya hana su fita saboda wannan hikima mahallu shahid a cikin ayar karihallahu bi'athahu karihallahu bi'athahu Allah ya ki zaburar da su ya nuna cewa Allah yana kin wasu ayyuka yana kin wasu mutane shi ma halitta kuma yana ki halitta yana kiyayya amma akwai bambanci tsakanin kiyayyar ubangiji kiyayyar halitta da kuma kiyayyar mahalicci kamar yadda muka ambata a sauran sifofi ahlut ta'til sai suka fassara wato al-karaha dinnan bil ib'ad kariha Allah bi'asahum Allah sai Allah ya nisantar da zaburar da su ya nisa ana ba sa sai Allah ya ki ko ya kyamaci ko ya ki zaburar da su ana ba sa son sifata Allah da kiyayya sai su fassara shi bil ib'ad Allah ya nisantar da su ba su fita wannan yakin ba shi ma wannan dai kuskure ne ya saba wa zahirin nassin babu magabaci da ya fassara da wannan cikin magabata as-salafu salih wanda aka sani sannan kuma babu madogara akan wannan to wannan su ne ayoyin da malam ya kawo ana yace ayoyin da suka zo suna magana akan sifofi sai yace wa minas sunnati sannan daga sunna wa minas sunnati ayoyin da suka zo daga sunnar manzon Allah qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fadar annabi da yace yanzilu rabbuna kullal lailatin ila sama'id dunya ubangijinmu yana saukowa a kowace dare zuwa sama ta duniya zuwa sama ta kusa yana saukowa wannan hadisi ne wanda a baya mun yi takhrijin sa hadisi ne wanda yake ingantacce mun yi takhrijin sa a baya Allah ta'ala yake ubangiji wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangijinmu yana saukowa a kowane dare ya dawo sama ta duniya yana saukowa sama ta duniya wannan hadisin shine abin da aka sani da hadisin nuzul hadisi ne wanda yake ingantacce hadisi ne mashhuri ya zo ta hanyoyi masu yawa daga jama'a mai yawa na sahabbai wajen sahabbai guda 28 suka rawaito wannan hadisin yanzu da rabbuna ila sama'id dunya kullal laila ila sama'id dunya sama ta duniya kowane dare hina yabqa sulusul layl al-akhir lokacin da yayi saura sulusun dare na ƙarshe yayi saura safiya ta waye yana tambaya ina wanda yake roko in bashi abin da ya roka ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai tuba in karbi tuban sa shi yasa yake mustahabbi a wannan lokacin sulusun dare na ƙarshe ake so abu ne mai kyan mutun ya rika tashi ya rika farkawa yayi arwallahi yayi nafilan sa yayi ta'addu'a ya dage wajen addu'a da istighfari a irin wannan lokacin wacin zai ga budi a rayuwarsa ta duniya da lahira in yana yin irin wannan me yasa zai yi haka saboda ya dace da wannan falala da Allah ya ambata wannan falala da manzon Allah ya ambata domin lokaci ne na amsa addu'a ina mai roko in bashi ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai tuba in karbi tubansa idan bawa ya dace da wannan sa'ar yana neman gafara ko yana roƙon Allah wata buƙatarsa a daidai lokacin yana mai kaskantar da kai ga Allah yana neman gafaransa yana tuba zuwa gare shi yana roƙonsa Allah zai amsa masa roƙonsa ya gafarta masa ya karɓi tubansa abin da duk ya roƙa Allah zai bashi to wannan hadisi ne tabbatacce ba wata ta cewa a wajen tabbatuwarsa kuma ba wata hanya da zaka iya sukar isnadinsa dan haka a cikin sa akwai sifata Allah da saukowa zuwa sama ta duniya wanda kaga hadisi ne babba hadisi ne mai girma wanda a cikin sa muke tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kansa wanda shine sauka kamar da shi ya sifata kansa da wannan sai dai ba za mu bujiro zuwa ga kaifiyar yaya saukowar take yadda kake saukowa daga kan jaki ko daga kan mota ko daga kan bene haka yake saukowa wannan ba wanda ya san yaya kaifiyar yake ba wanda ya sani da haka ba wanda zai zo yace yaya yake saukowa fadar wannan kuskure ne bid'a ne Allah yana saukowa kama ya sha'u wa kaifa ya sha kamar yanda ya so yanda ya so istawa ala arshihi ya dirita akan al'arshin sa kaifa ya sha'u yanda ya so kuma yana saukowa yanda yaso da aka ba ma tabbatar da kaifiyar saukowar abinda muke tabbatarwa din saukowar tabbas yana saukowa amma kaifiyar wannan ana fawwalata ga Allah subhanahu wataala yanzilu rabbuna manzo Allah yace ubangijinmu yana saukowa sai aka jingina saukowar zuwa ga ubangiji a cikin wannan akwai raddi akan waɗanda suke cewa ma'anansa yanzilu amruhu al'amarinsa ne yake saukowa ba shi ba al'amarinsa yake saukowa wannan tawili ne wanda yake batil manzon Allah ya jingina saukowar zuwa ga ubangijinsa bai jingina ta zuwa ga al'amarin ubangijinsa ba ya jingina ta ne zuwa ga ubangijin sannan al'amarin Allah subhanahu wataala shi a koyaushe saukowa yake ba sai sulusun dare ba al'amarin Allah inda al'amarin ake nufi kenan al'amarin Allah baya saukowa sai sulusun dare ha a koyaushe al'amarin ubangiji sauka yake a koyaushe ba sai sulusun dare na ƙarshe ba wannan abu na biyu kenan sannan abin da yake ƙara rusa wannan tawili na ƴan tawili shin da hadisi yake cewa a cikin hadisin Allah yana cewa akwai mai roƙo in biya masa bukatarsa akwai mai neman gafara in gafarta masa akwai mai tuba in karɓi tubansa shin al'amarin Allah ne yake fadar haka al'amarin Allah ne yake cewa hal min sa'ilin fa'utiya hal min mustaghfirin fa'ghfira lah hal min ta'ibin fa'tubu alayhi fa'tubu alayhi al'amarin ne yake fadar haka ha idan kace eh al'amarin ne yake fadar haka kenan al'amarin ne zai karbi roƙonka al'amarin Allah ne zai gafarta maka al'amarin Allah ne zai karbi tubanka ba Allah ba to al'amarin Allah yana karban tuba ne ba dan fahimta al'amarin Allah yana karban tuba ne al'amarin Allah yana gafara ne yana zai biya maka zai baka abinda ka roƙa ne wa'annan dukkanin su sifofi ne na Allah subhanahu wataala ba sifofi bane na umurin da al'amarinsa sifofinsa ne shi subhanahu wataala wa zai roƙe ni in bashi ina mai roƙo in bashi ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai tuba in karɓi tubansa idan ka ce mai faɗar wannan shi ne al'amarin ubangiji to kamata yi inda al'amarin ubangiji ne yake magana ba Allah ba to kamata ya ce hal min sa'ilin mun fa yu'tiyahu Allah akwai mai roƙo sai Allah ya biya masa bukata hal min mustaghfirin fayaghfiru Allah lahu shin akwai mai neman gafara sai Allah ya gafarta masa haka al'amarin ya kamata ya rika faɗa amma shi cewa yake akwai mai neman gafara in gafarta masa wannan nan Allah ne da kansa yake magana ba al'amarinsa ba haka wannan tawili ne wanda yake ba'i za mu tabbatarwa Allah abinda ya tabbatar wa kansa mu tabbatar masa abinda manzansa ya tabbatar masa mu kudurce wannan a zuciyarmu sai dai ba za mu shiga yaya yake saukowa ba za mu ce kaifa ba dan yan bid'a tambaya suke yi anan shin zai baro al'arshin ne ya dawo sama ta duniya shin in zai sauko da motsi zai sauko motsi zai iya sauko kamar inda dan halitta yake motsawa hal sai ta tambayoyi irin wannan ba ruwanka da kaifiya wa'annan tambayoyi akan kaifiya bid'a ne haka Imam Malik yace was'alu anhu bid'a tambaya akan kaifiyoyin nan bid'a ne duk wani abin da Allah ya sifata kansa da shi nashi daban ne baka neman yaya kaifiyar take sulusun dare na ƙarshe sukan ce sulusun dare na ƙarshe yana bambanta daga wata nahiya zuwa wata nahiya a lokacin da muke sulusun dare anan in ka je America su ba sulusun dare bane in ka je China su ba sulusun dare bane sai sai to ya za a yi ubangiji a ce kuma ya sauko alhali kuma akwai bambanci tsakanin sulusun daren nan da can da can duk wannan bai kamata dan adam ya kutsa kansa cikin wannan ba domin waye halicci nahiyoyin waye halicci dare da yinin Allah ne ya halicce su daga shi ya halicci nahiyoyin daban-daban ya halicci iqlim aqalim din daban-daban ya halicci dare da yini daga yana saukowa kamar yanda ya faɗa yanda ya so wahu ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne akan dukkanin komai irin wannan rudanin karka sa kanka ciki wani abatil kaka sa kanka su ma suna kawowa ne dan su kore shi yasa suke kawowa kuskure ne ka faɗa wa Allah magana da ba shi ya faɗa ba ko ka faɗi wata magana wadda ba manzon Allah ya faɗa ba ba za ka gaya wa Allah abinda ba shi Allah ya faɗa ba manzansa ya faɗa ba mu ba a kallafa mana wannan ba ya ishe ka ka sani cewa Allah yana saukowa sama ta duniya a kowane sulusun dare na ƙarshe wannan ake son ka sani ba yaya yake saukowa ba abinda ake son ka sani ka san yana saukowa a sulusun dare na ƙarshe to ba buƙatar ka yaya yake saukowa in ka san yaya yake saukowa me amfanin ka me fa'idar da zaka samu ana buƙatar ka ka san yana saukowa a wannan lokacin to idan lokacin yayi me zaka yi sai ka tashi ka ribaci lokacin ka roki Allah kai ta neman gafara kai ta tuba abinda ake so ka sani kenan to ka wadatu da wannan abinda magabata suka yi shiru akai shi ma kai ba kai shiru akan sa amma ka zo da irin wannan tambayoyi ya yake saukowa motsi yake yi kaza yake yi ya yake yi duk wannan baya daga cikin abinda ya kamata musulmi ya shigartar da kansa daga wannan labari ya iso maka cewa ma Allah yana saukowa ka gaggauta aiki da wannan abinda aka baka labari kar ka bari fursa ta kukuce maka kar ka bari damar ta kukuce maka kar ka tsaya kana tambaye-tambaye kana tunani to yaya wannan zaka shigartar da kanka irin shigartarwar da ba ta da wani amfani a gare ka Allah ya ba mu labari ba dan mu shigartar da kanmu da yaya yaya ba sai dan mu shigartar da kanmu da ribatar wannan fursar mu yi abinda ake so mu yi a wannan lokaci wannan shine roƙon Allah istighfari tuba ga Allah subhanahu wataala wannan shi ake nema daga wajen mu amma kai kokarin fadar abu ka jingina wa Allah abinda baka da ilimi akai wannan kuskure ne to dole mu kiyaye wannan lokaci ne ya kure ya kamata a ce na fadada sosai akan wannan gaba amma lokaci ya kure dole da mu tsaya daga kanta ita wannan gaba mu tsaya daga nan amma daga yau sallan zamu maida da minti 40 insha Allah yanzu ma da minti 40 ne amma da 40 zamu maida saboda lokacin ya dan hau sama mun kare sallah kuna yi tunawa sai mu saki maimaitawa saboda nan gaba insha Allah da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakure Allah subhanahu wataala ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله